Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a wannan rana ta Juma'a, babbar rana alheri. Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan rana da ta kasance Juma'a ta biyun karshe a shekarar nan ta 2018 da ke karewa. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa cikin watan Fabrairu mai zuwa sakataren tsaron Amurka John Mattis zai murabus daga mukaminsa. Haka kuma 'yan majalisar wakilan Amurika da jam'iyyar Republican ke da rinjaye sun amince da kasafin kuɗi na wucin gadi da zai baiwa shugaban ƙasar Amurka dala biliyan 5 da zai gina bangonsa. An ayyana dokar ta ɓaci a wasu jihohin gabashin Sudan bayan da aka kashe akalla mutane 8 da ke gudanar da wata babbar zanga-zanga kan tashin farashin kayayyaki.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce da lauje a cikin naɗi rahoton da ƙungiyar Amnesty International ta fitar kan cin zarafin bil'adama, ƙorafin da ƙungiyar ta ce ba shi da tushe.
Bayan an rubuta wannan littafi, ba a ce a yaushe za a fitar da shi ba, da ya rage kwana 60 kafin a yi zaɓe. Saboda haka mu abin da muka gani wannan saƙo ne ko abin da ake ce ko kyauta ce ta Kirsimeti.
Duk lokacin da muka tattara irin wannan rahoto da ko kuma koke-koke da jama'a kafin mu bayyanar da shi ko kuma mu kaddamar da shi, muna aikawa jami'ai na gwamnati su tabbatar da wannan zargi da ake yi. In haka ne to, in kuma ba haka bane, matakai me aka dauka?
Muna kuma da rahoto kan wani taron karawa juna sani da aka gudana a Jos da nufin ta da tsumin matasa su guji bangar siyasa. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar ke gabatarwa, wanda a yau zai bayani kan haukan kare. Za ku kuma ji amsar tambayar nan ta wani mai sauraro wanda yake neman sanin illa ko kuma rashin illar yawancin goro ga lafiyar ɗan adam. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa cikin watan Fabrairu mai zuwa sakataren tsaron Amurka John Mattis zai murabus daga mukaminsa. Ta shafinsa na Twitter, Trump ya rubuta cewa janar John Mattis zai murabus da martabarsa a ƙarshen watan Fabrairu, bayan da yawa wannan gwamnati aiki a matsayin sakataren tsaro wato cikin shekaru 2 da suka gabata. Ya ci gaba da cewa lokacin da Jim yake aiki an samu ci gaba sosai, musamman ma wajen sayan sabbin makaman yaƙi. Janar Mattis ya taimaka min matuƙa wajen samun wato ƙawayen Amurka da sauran ƙasashe su biya nasu kasan na tsaro. Ba daɗewa ba za a sanar da sabon sakataren tsaro. Na gode wa Jim kan aikin da ya yi. Wannan labari dai yana zuwa ne kwana guda bayan da Trump ya sanar da cewa Amurka za ta kwashe sojojinta daga Siriya, batun da ma'aikatar tsaron Pentagon ba ta goyi baya ba. Yayin da Trump ya ce John Mattis zai yi murabus, Mattis ya fitar da wata sanarwa daga Pentagon da ke nuna cewa zai sauka daga mukaminsa ne kawai. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban Amurka Donald Trump yana tunanin kwashe sauran rabin, wato kusan rabin sojojin Amurka da ke Afghanistan, cikin sojoji sama da 14,000 a cewar wani babban jami'in gwamnatin. Cikin tsarin da aka fitar da rahoton, kusan dakaru 7,000 za su fara komawa gida daga watan Janairu mai zuwa, sauran kuma za su koma 'yan watanni masu zuwa. Ya zuwa yanzu dai babu martani daga ma'aikatar tsaron Pentagon ko rundunar mayakan Amurka. Sojojin Amurka da ke Afghanistan suna zaman wani bangare ne na dakarun rundunar tsaro ta NATO, waɗanda aikin da suke yi a can shine horaswa da baiwa sojojin Afghanistan shawara kan yadda za su ɗauki alhakin tsaron ƙasarsu. Wannan magana da jami'in gwamnatin Amurka ya yi na zuwa ne kwana ɗaya tal bayan da Trump ya sanar da cewa Amurka za ta janye sojojinta daga Siriya. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar wakilan Amurka da jam'iyyar Republican ke da rinjaye sun amince da wani kasafin kuɗi na wucin gadi da zai bayar shugaban Amurka Donald Trump dala biliyan 5 da zai gina bangonsa. A daren jiya Alhamis ne jam'iyyar majalisar suka kada ƙuri'a akan ƙudurin da fatan zai wato hana rufe wasu ayyukan gwamnati cikin cikar wato kafin cikar wa'adin na daren yau Juma'a. Yan majalisu 217 sun amince da ƙudurin, wasu 185 basu amince ba. Yanzu haka wannan kasafi zai tafi majalisar dokoki, inda babu wani alama da ke nuna cewa za su amince da shi. Wannan lokacin shugaban ƙasa baya son a ci gaba da duk wani shiri da bai kunshi batun tsaron iyaka ba, ciki har da kuɗin bango, a cewar sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Sarah Sanders a wata sanarwa da ta fitar. Ba zato ba tsammani shugaban ya gayyaci shugaban 'yan majalisun jam'iyyarsa ta Republican zuwa fadar White House saboda tattauna kan batun bangon da kuma samar da kasafin kuɗi na wucin gadi zai tafiyar da harkokin gwamnati kafin ƙarewar wa'adin na daren yau Juma'a. Ana mako guda kafin sallar Kirsimeti. An ayyana dokar ta ɓaci a wasu jihohin gabashin Sudan bayan da aka kashe akalla mutane 8 da ke guna da wata babbar zanga-zanga kan tashin farashin kayayyaki. Jiya Alhamis dabban masu zanga-zanga suka yi maci a birane da ƙauyuka a faɗin Sudan, suna nuna fushinsu kan cin hanci da rashawa da ke ƙaruwa da kuma tashin farashin kayayyakin amfanin yau da kullum, ciki har da biredi. Masu zanga-zanga sun lalata wasu gine-ginen gwamnati, ciki har da hedikwatar jam'iyya mai mulki ta NCP. Shaidun gani da isa sun ce a birnin Atbara an ƙone wani gini ƙwarmus. An ayyana dokar ta ɓaci ne a jihohin Al-Qadrif da Atbara. Jami'an 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa kilomita guda daga fadar shugaban ƙasa a Khartoum. An ba da rahoton ana gudanar da zanga-zangar a biranen ƙasar da suka haɗa da Atbara da Port Sudan da Nod da kuma sauran birane.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To, bari mu buɗe taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda fadar shugaban ƙasa ta mai da martani kan rahoton da ƙungiyar Amnesty International mai hankoran kare haƙƙin bil'adama ta fitar, wanda ke nuni da cewa ana cin zalin al'umma a jihohi da dama na ƙasar. A cikin hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa, Garba Shehu, kakakin shugaban ƙasar Najeriya, ya ce da lauje cikin daɗi a fidda wannan rahoton.
Makasudin taron bitar shine a faɗakar da matasa su guji fadawa duk wani sanadi da zai kawo rashin zaman lafiya, musamman yin la'akari da yadda zaɓuɓɓuka a baya suka haddasa rasa rayuka da ɗimbin dukiyoyi. A cewar Sheikh Halliru Abdullahi Maraya, sau da dama matasa ne suka fi shiga harkokin tada husuma, shi ya sanya su gudanar da wannan taron.
Kamar yadda kika sani, a shekara ta 2011 a nan arewacin Najeriya, kusan jihohi 12 daga cikin 19 na arewacin Najeriya an samu tashina sanadiyar zaben shugaban ƙasa na wannan shekara. An rasa rayuka da yawa, an rasa dukiya ta biliyoyin nerori da yawa. To kuma waɗanda suka shiga cikin wannan tashina a wancan lokaci mafi yawansu matasa ne. To da haka sai muka ga cewa wannan karan bari mu zamana an tattara su matasa ɗin domin yi musu bita akan nuna musu mahimmancin a yi zaɓe lami lafiya.
Shi ma Pastor Ibrahim Joshua, wanda ke zama garkuwa a masarautar Kanam da ke nan jihar Plateau, ya ce su ne za su nuna alƙiblar da matasa za su bi.
Don idan ba matasa ba masarauta, su ne gobe za mu mika musu. Kuma alƙibla da muka shimfiɗa su ne za su yi amfani da shi. Kuma ina jan hankalinmu, al'umma mu yi tsoron Allah, mu tuna fa gobe za mu koma. Lokacin isabin nan me zamu bada, me zamu ci? Dole ne mu zauna lafiya, dole ne mu so juna, dole ne kuma mu yi aiki da zai inganta wa'innan addinai da muke bi, don Allah ya ji dadin mu.
Malam Jamil Muhammad Jamil, wanda ke shugabantar bangaren musulmi a kungiyar, yace baicin matasa kungiyar tana fadakar da masu ruwa da tsaki matakan zaman lafiya.
Muna wa yan siyasan su ma wa'annan bitocin da kuma ma hukumar zabe da kuma jami'an tsaro duka, amma matasa abin da yasa muka fi mai da hankali a kansu shine idan dai har suka yadda suka fahimci abin, to ai dan siyasa in yazo zai amfani da su bayan da za su yi yadda.
Na kuma tattauna da wasu matasa da suka halarci taron bitar.
Sunana Saminu Migoro. Abinda matasa ya kamata su yi kafin zabe da lokacin zabe da ma bayan zabe shine ya kasance sun kawo hankali da nutsuwa da tunani akan duk lamurrukan da suka shafi zabe da kuma yan siyasa. Su san cewa bambancin ra'ayi akan dan siyasa ko kuma akan jam'iyya ba zai zamanto sanadiyar da zai bata dangantakan su yasu ba har ma ya kai da kawo tashin hankali da fitintinu tsakanin su matasar da communityin da ma suke ciki.
Sunana Chikas Kumle. Wannan taron da aka yi yau yana bude idanun mu youth leaders da kuma yan takara mu san cewa wannan kasan na kowa da kowa ne kuma da shike mu ne manyan gobe ya kamata mu zauna mu yi gyara da juna akan maganar religion akan maganar politics don a samu komai ya tafi daidai don in an samu salama gari za ta yi kyau jama'a ma za su ji dadi.
Sunana Dr. Awal Faruk Abdulsalam. Ana iya tafiyar da zabe ko da rai ya bace akwai yanda za a yi yanda ba za a samu matsala ba a zauna lafiya. Najeriya fitintunin tashin hankali ya ishe ta musamman a tarin da muka yi a Kaduna da tarurrukan baya. Wannan ya nuna cewa lalle matasa a shirye suke yanzu su ma sun gaji abinda suke fadi kenan su ma sun gaji da wannan fitina da bala'i da ake haddasawa.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya.
Bari mu rufe taskar hotonin namu a jihar Plateau Najeriya inda wata kungiya da ke samar da dandalin tattaunawa da fahimtar juna tsakanin addinai daban-daban da ake kira Interfaith Dialogue Forum for Peace ta gudanar da wani taron wuni biyu wa shugabannin matasan Plateau da ta yadda za su rungumi zaman lafiya musamman a lokacin zabuka da za a gudanar shekara mai zuwa. Wakilin mu Zainab Babaji ta halarci taron ga kuma rahoto da ta hada mana.
Bayan an rubuta wannan littafi ba a ce a yaushe za a fitar da shi ba da ya rage kwana 60 kafin a yi zabe. Saboda haka mu abinda muka gani wannan sako ne ko abinda ake ce ko kyauta ce ta Kirsimeti da kungiyar Amnesty ta ba yan hamayya a Najeriya don su yi amfani da shi su yake mu shugaba Buhari.
To amma idan ka dubi gundarin keta haƙin bil'adama ko da ba na maganar makiyaya da manoma ba a cikin kasar ma ana fama da wannan jami'an tsaro da ƴan ƙasa akan irin wa'annan koke-koken. Ba ganin lokaci ne yazo da ya kamata a ce a ba gwamnati rahoto domin ta duba ta bi hanyoyin da za ta bi domin kare haƙƙin bil'adaman nan ba lalle sai don maganar siyasa ta zo ba?
Wato shi yadda aka fahimci tsarin kungiyar Amnesty na duniya gaba ɗaya tsari ne da muna sha'awar sa. Tsari ne shugaban Muhammadu Buhari ba shi da matsala ba shi da korafi akan yadda manufofin Amnesty take duniya. Amnesty ta Najeriya jami'an tsaro da rundunonin yaki na Najeriya sun ba da tabbaci cewa ba wanda ya kwankwasa musu kofa. Zai tambaye su ya ce a ba su bayani akan zargi da aka ɗauka aka rubuta a cikin waɗannan littafi. To a shi akwai wata manufa kenan.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya da ya mayar da martani akan rahoton Amnesty International. Amma awwal Musa Rafsanjani shugaban ita kungiyar ta Amnesty a Najeriya ya bayyana cewa su dai ba ƴan siyasa bane kuma ba sa da haɗin kai da waɗansu ƴan siyasa. Magana ce ta kare haƙƙin adama suka gabatar wa gwamnati domin ta yi gyara.
Kafin mu yi wannan sai da muka je ƙauyuka har guda 56 muka je a cikin wato jihohi biyar kenan sannan muka zo muka yi tattauna ko kuma interview mutum 262 muka yi batu aka yi muka samu muka tattauna da su sannan akwai wato kamar alƙalma ko kuma irin bayanai da na jarida da sauran jama'a da suka kawo koke-koke guda 230 shi ma muka tsaya muka duba akai sannan akwai maganar kamar bidiyo da sauran radio bayanai da akai a radio 566 shi ma sai da muka tsaya muka bincike muka tantance. Amnesty International ba wai tana buƙatar ta tozarta Najeriya bane, a'a tana so ne ayi gyara akan yanda ake take haƙƙin bil'adama. Ita da kanta gwamnatin ta yadda kan cewa ana take haƙƙin bil'adama shi isa har ma gwamnati ta kaddamar da wani committee wanda committee ya gama aikin sa ya mika wa gwamnati rahoto tun February amma har yanzu ba a yi wani bayani akan waɗanda aka same su da laifin take haƙƙin bil'adama ba.
Malam Garba Shehu ya ce an hukunta waɗansu musamman sojoji an yi kwamiti an yi bincike amma an biya diya ga waɗansu da aka zalunta ko aka yi ma rashin adalci kuma ya ce ba ku tuntubi sojoji ko sojoji sun bayyana cewa ba su gan ku domin su ba da nasu bahasi.
To a lakulli halin duk lokacin da muka tattara irin wannan rahoto da ko kuma koke-koke din jama'a kafin mu bayyanar da shi ko kuma mu kaddamar da shi, muna aikawa jami'ai na gwamnati su tabbatar da wannan zargi da ake yi. In haka ne to in kuma ba haka bane me suka dauka mata kai me aka dauka a wannan kan lokaci da zamu ba da wannan wato rahoto wanda kamar yanda na faɗa ma cewa ƴan Najeriya sun san cewa ana kashe-kashe nan ba wai wani sabon abu ne ba. Mutane a Zamfara an karkashe su, a Benue an kashe, a Adamawa an kashe, Fulani an karkashe su, a Taraba da dama wannan ba wani sabon abu ne wanda muka fito da shi ba. Ina nan duk wanda yake so ya binkita zai yi bintika zai gani.
Awan Musa Rafsanjani kenan shugaban kungiyar Amnesty International ta Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja, Nigeria.
Fulani suna kawo labarai doron nera akwai Boko Haram, Alagarno akwai Boko Haram, Kawwa jefin nasu ne kusa da kilomita ɗaya ma akwai, amma ba a bin su a ɗauki mataki har sai sun taru sun yi gangami za su je su taru a wajen su zo har su kori soja su kori kuma talakoki.
To sai ku kasance tare da shirinmu na hantsi domin jin ƙarin bayani. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro barkanmu da warhaka, barka da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci a kuma wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan ciwon hauka na kare wato rabies a Turance, kuma wasu ƙwayoyin cuta ne da ake samu ta yawun dabbobin da suke ɗauke da cutar. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barkanmu da warhaka.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon hauka na kare wato rabies a Turance?
Rabies ko ciwon hauka na kare wata cuta ce wadda wata ƙwayar cuta nau'in virus da ake cewa rabies virus take kawowa, kuma cuta ce mai matsala gaske saboda mafi yawancin lokaci idan dai ta kama mutum kusan ko da yaushe mutuwa ake yi. Kusan daga ajan 1902 zuwa yau kusan duk wanda ya samu cutar nan kusan za a ce ya mutu.
To duk da dai gashi cutar an ce ciwon hauka ne na kare, ko ta yaya mutum yake kamuwa da wannan cuta?
To abin da ke faruwa shine banda kare akwai wasu dabbobi da za su yaɗa wannan cuta, sai dai fiye da kashi 99 cutar ta kare ake ganin ta. Abin da yake faruwa idan kare ko ya gushi mutum ko yawunsa ya taba mutum ko ta hanyar cizo da sauransu ko da ta wasa da shi, shine wannan ƙwayar virus din sai ta shiga jikin mutum. Idan kuma ta shiga jikin mutum sai ta shiga sai ta bi ta hanyar ita kumalaka sai ta zo har zuwa kwakwalwa. Ana iya daukar ta ta wasu dabbobi ko da mage ce, idan misali magen tana da mu'amala da karen da ya samu wannan cuta akan same ta ta hanyar jemagu, musamman mutanen da sana'ar su ne ko yawon bude ido ko su shiga inda jemage yake zai iya yada wannan cuta. Amma dai ta fi yawa ga kare. Shi kuma karen nan ko ya aka yi mu'amala da yawunsa ko ya kushi mutum ko ya ciji mutum to zai iya sa cutar nan.
To banda mage ko kuliya da kuma jemage da karnuka kamar yadda kai bayani, shin akwai wasu dabbobi kuma da suke dauke da wannan cuta ta hauka na kare wato rabies?
To idan aka samu karen yana wasa da wasu dabbobi ko da na gida ne zai iya sa mai wannan cuta. Sannan kuma idan ya ciji mutum ya samu cutar, shi kanshi mutum din zai iya yada ta zuwa wani mutumin. Misali ko ta shi mutumin ya sa ko yawunsa ko jinin shi ko cizo da sauransu. Saboda haka idan karen ya sa ya kamu da cutar zai iya sa wasu dabbobi, zai iya sa mutum, to shi ma mutum din ko wasu dabbobin ko da na gida ne in suka samu matsala za su iya sa mutum.
Na'am, to kamar yadda kai maganan dabbobin gida, wani lokacin zaka ga a gida an aji kamar mage da kare, wani lokacin har da kaji da tsuntsaye haka. Shin su ma sukan iya daukan cutar? Misali kuma idan kaza ta dauka aka yanka aka ci, ita ma ta gurbata ko kuma naman zai iya kawo wani illa ga dan Adam?
Babu rubuce-rubuce akan misali kare ya sawa kaza misali, to amma a tsuntsaye kamar jemage na ta tabbata jemage na iya daukar wannan kwayoyin cuta kuma ya yada ta, kinga kenan za ta iya yaduwa ko da a cikin tsuntsaye din. Sannan idan an riga an dafa ai kwayoyin cuta za su mutu suma, saboda haka ba za su iya yaduwa ta wannan hanya ba.
Likita, kamar idan dabbar da ke fama da wannan cuta musamman ma kare ta ciji mutum, yaya ya kamata, wani mataki ya kamata a dauka?
To matakin farko shine a take a wurin a sa ruwa da sabulu a wanke wannan rauni, sannan a garzaya asibiti. A asibiti za su yi wanke ciwon, sannan akwai magani da ake cewa immunoglobulin, abinda yake shine yana kare kamar garkuwar jiki ne wanda zai aiki yanzu ya saboda ya hana yaduwar ita wannan kwaya ta virus din da ta shiga. Sannan a fara allurar rigakafin, kamar shi ciwon karen nan kusan allurar rigakafin guda biyar ne za a yi wa mutum cikin kwana 28, cikin sati hudu kenan, shine abu na farko da za a yi. Sannan duk lokacin da aka samu cizon karen nan da bukatar aje asibiti sai sun tabbatar da shin karen nan an mai allurar rigakafin, saboda akwai allurar rigakafi da ake yi wa karnuka saboda wannan cuta. Da can zaki ga kowane kare sai da license a wuyan shi. Akwai lokacin da gwamnatin Najeriya ta sa doka, idan aka ga kare babu license a jikin shi ta sa jami'an tsaro su harbe shi. Wannan dalilin da yasa ya faru din saboda ai kokarin maganin yaduwar wannan cuta ce. Kuma a lokacin kafin a ba kare license din sai an tabbata an yi masa wannan alluran rigakafin, shine dalilin da yasa aka yi wancan. Saboda haka idan aka je asibiti za a tabbatar shin karen nan ya samu alluran nan ko bai samu ba. Sannan shi kuma wanda aka ci za a yi mai wannan allura. Sannan karen za a aje shi a asibiti da za a tabbatar da yanayin ma cizon shin karen nan, haka nan yazo ya cije ka ko wasa kake da shi ko tso kana da, duk dai alamu da zai tabbatar da cewar karen yana da alamun cutar za a bincika sannan a dau matakin da ya kamata.
To likita, menene hatsarin cutar ga dan Adam idan har ba a dauki matakin gaggawa ba?
To hatsarin ta shine duk wanda ya samu cutar har ya fara samun alamun cutar daga 1902 zuwa yau, kusan babu mutum ɗaya da za a ce ya samu cutar nan kuma ya warke. Kusan duk wanda ya kama kusan ya mutu a rubuce, babu wani wanda aka tabbatar da wannan cuta ce kuma ya same ta ya warke. Kusan duk wanda ya samu cutar nan har ya samu alamun cutar nan, to fa bai tashi ba.
To likita, idan karen da ke dauke da wannan cuta ta rabies ko kuma hauka ya ciji mutum, kamar tsawon wani lokaci take kafin ma cutar ta yada jikin dan Adam?
To tana iya daukar lokacin kuma ya bambanta sosai. Wasu cikin kwana 10 za ta iya nunawa, wasu kuma tana iya kai har kusan sati 4 zuwa sati 5 kafin ta nuna.
To likita, daga ƙarshe wacce shawara zaka ba masu sauraron mu domin kula da dabbobin su don gujewa daga kamuwa da cutar da ma wasu cututtuka baki daya?
To da buƙatar, idan mutum da har yana buƙatar ya aje misali karen nan, to ya tabbatar da cewa ya bashi allurar rigakafin da ya kamata, sannan kuma ya hana shi yawo cikin al'umma musamman da rana, sai idan lokacin da ake buƙatar a sake shi ne misali da dare ayi. Sannan al'umma a unguwanninsu su kula, duk lokacin da aka ga wani bakon kare da ba a tabbatar da mai shi ba, to a dau mataki. Zai iya yiwuwa karen nan daga wani wuri yake ko cutar ce ma ta sa ya haukace ya dimance ya shigo cikin al'umma, kuma zai iya zama fitina ga al'umma. Saboda haka a dau mataki, sannan a sanar da jami'an tsaro. Sannan idan aka samu mutum ɗaya da cutar nan da ake tunanin cutar rabies ce, dole a sanar da al'umma hukumomin da haƙƙinsu ne su ɗauki matakin da ya kamata.
To masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan tambaya ce daga Adamu Habu Umar Inyanga karamar hukumar Taura jihar Jigawa. VOA, ina so ku tambaya min likita, shin yawaita cin goro na da wata illa ne ga lafiyar dan adam?
Eh, gaskiya ne, yawaita cin goro yana da illa saboda akwai sinadarai a cikin goron nan, musamman sinadarin caffeine. Yana iya sa matsaloli da dama, misali idan kana da ciwon alsa zai iya rinkata da shi, kamar yadda dai ka san caffeine da yake cikin kofi da sigari, to haka shi ma caffeine akwai shi a goron nan, kuma zai iya tada kamar misali ciwon illa. Sannan sabo yana sa mutum ya samu tsananin sabo da har idan bai ci ba zai ji kamar ba shi da lafiya. Waɗannan su ne matsalolin da ke tattare da yawancin shi.
To, misali mutum ba shi da ciwon ulsa kamar yadda kai bayani, shin yakan haifar da wani ciwo, shi karan kanshi cin goron yakan haifar da wani ciwo?
To, akwai wanda saboda sun saba da shi za su iya zama su wani ba su ci abinci ba, amma indai sun samu goron da za su ci, to kin ga wannan akaikaci ya haifar da matsala, kuma dan lokaci ne kawai ake jira amma za a samu matsala da cikin.
To, ga kuma tambaya daga Buba mai goro Gashuwa, yace dan Allah likita ya min cikakken bayani akan shan nonon shanu ko na akuya, yana sa zazzabi ne ko yana ƙara lafiya?
To, Malam Buba, shan nonon shanu ko na akuya baya sa zazzabi ko wani rashin lafiya. Akan iya samun saniya da bata da lafiya, misali tana da cutar tarin tuberculosis, cutar TB. Bincike ya nuna cewa irin wannan idan aka tatsi nonon nan wanda a take ba wani sarrafa shi ba aka sha, za a iya daukar kwayar wannan cuta, amma in ba haka ba babu wani dalili da zai sa ya kawo wani zazzabi.
Na'am, ya kuma ce amfanin man shanu shi ma yana sa jinya ne?
To, idan aka yi amfani da shi ba tare da an yi fiye da kima ba, babu wani matsala. Amma kowane mai ne idan aka yi amfani da shi fiye da kima zai iya kawo matsala.
Wannan ya ce, assalamu alaikum, da fatan likita ya zo lafiya. Wai shin likita, waɗanne irin mataki ya kamata mutum ya ɗauka idan yana kaki da jini? Masu tambaya ya haya Danno Azare da Ɗahiru mai shago Hanafari.
To, matakin farko ya je asibiti, saboda kaki da jinin nan zai iya zama wasu matsaloli da dama. Zai iya zama matsala ce daga makogoro, kuma matsalan nan za ta iya zama karama, za ta iya kuma zama babba, saboda haka da bukata ya je asibiti saboda a tabbatar da shin me ya kawo kaki da jinin, saboda bai kamata a yi kaki da jini ba.
Masu sauraron mu, da fatan kun ji daɗin kasancewa da shirin lafiya uwar jiki. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa cikin watan Fabrairu mai zuwa sakataren tsaron Amurka Jim Mattis zai yi murabus daga mukaminsa. Ta shafinsa na Twitter, Trump ya rubuta cewa Jeneral Mattis zai murabus da martabarsa a ƙarshen watan Fabrairu, bayan da ya yi wa wannan gwamnati aiki a matsayin sakataren tsaro cikin shekaru biyun da suka gabata. Wannan labari yana zuwa ne kwana guda bayan da Trump ya sanar da cewa Amurka za ta kwashe sojojinta daga Siriya, batun da ma'aikatar tsaron Pentagon ba ta goyi baya ba. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban Amurka Donald Trump yana tunanin kwashe kusan rabin sojan Amurka da ke Afghanistan cikin sojoji sama da 14,000 a cikin wani babban jami'i na gwamnatin. Cikin tsarin da aka fitar da rahoton, kusan dakaru 7,000 za su fara komawa gida daga watan Janairu mai zuwa, sauran kuma za su koma a 'yan watanni masu zuwa. Ya zuwa yanzu dai babu martani daga ma'aikatar tsaron Pentagon ko rundunar mayakan Amurka. Majalisar Wakilan Amurka da jam'iyyar Republican ke da rinjaye sun amince da wani kasafin kuɗi na wucin gadi da zai baiwa shugaban Amurka Donald Trump dala biliyan 5 da zai gina bangonsa. A daren jiya Alhamis ne 'yan majalisar suka kada ƙuri'a akan ƙudirin da fatan zai hana rufe wasu ayyukan gwamnati kafin cikar wa'adin na daren yau Juma'a. An ayyana dokar ta ɓaci a wasu jihohin gabashin Sudan bayan da aka kwashe aƙalla mutane 8 da ke gudanar da wata babbar zanga-zanga kan tashin farashin kayayyaki. Jiya Alhamis, dubban masu zanga-zanga suka yi maci a birane da ƙauyuka a faɗin Sudan,
suna nuna fishin sakancin hanci da rashawa da ke karuwa kuma da tashin farashin kayayyakin amfanin yau da kullum ciki har da biredi.
Kuma masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Inda banda bayanan waɗanda suka kaurace wa ƙauyukan su sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram na baya-bayan nan. Muna kuma da rahoto kan wani yunkuri na tallafawa masu taɓin hankali a jamhuriyar Niger. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto labarai da Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu Yau Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.